Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jahuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake kuma su a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hafsat Bello dan mai sauraro ce daga birnin Washington DC tare da Safinatu Tada Sudangi muka saki dawo muku da wani sabon shirin a cikin shirin namu na yanzu za ku ji martanin da fadar gwamnatin Najeriya ta mayar kan maganar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya faɗa akan matasa
to a zahirin gaskiya wannan kalamai na shugaban kasa ba a musu kokkiyawar fatika ba domin shugaban Muhammadu Buhari magana yake a matsayin sa na kaka a matsayin sa na uba
sannan za ku ji matakin da gwamnatin kasar Ghana ta dauka kan masu ajiye bindiga a gida biyo bayan harbin da wani karamin yaro yayi wa dan uwan shi har yayi sanadiyar mutuwar shi daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyin ku kan abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni
so jama'a barkamu da yini ga cikakkun labaran Shugaba Donald Trump na Amurka ya zargi tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifukan Amurka ta FBI James Comey da gurbata ma tsohon babban mai bada shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn rayuwa sannan yana amfani da shi wajen cin riba ta hanyar saida sabon littafin da shi Comey din ya rubuta Trump a shafinsa na Twitter ya ciccike Comey bayan fitowar bayanan da Comey ya rubuta sakamakon tarurruka da dama da suka yi da shugaban a shekarar da ta gabata Rayuwar General Michael Flynn za ta gurbata gaba daya a sanadin bayani da yin ƙarya da James Comey zai fitar ya kuma samu kuɗi masu yawa ta hanyar buga wani littafin wofi da bai kamata tun farko a rubuta shi ba wannan shine hakikanin yadda ake son Amurka ta kasance bana zaton haka wani dalibi dan jihar Florida dake kudu maso gabashin Amurka ya harbi wani dan ajinsu inda ya raunata shi a yau Ranar da dubatan dalibai a duk fadin Amurka suka fito don daga azuzuwan su domin juyayin ranar kisan gillar da ya faru a wata makaranta gaba da secondary kusan shekaru 20 da suka gabata. Harbin da aka yi yau Juma'a ya faru ne a Forest High School dake garin Ocala na jihar Florida. Kuma ofishin yan sandan yankin sun ce wanda ya yi harbin yana nan tsare. Daliban makarantar gaba da secondary Majority Thomas Douglas dake Parkland inda wani dalibi ya kashe dalibai da malamai 17 a ran 14 ga watan Fabrairu wannan shekarar ne suka shirye tattakin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. A kasar Kamaru ba abun mamaki bane a ga bayanan sirri na gwamnati a kafafen sada zumunta. Amma duk da haka mutane sun yi al'ajabin ganin jawaban da shugaba Paul Biya zai yi ma kasa sun fito tun kafin ya karanta su. Akalla jami'o'in gwamnati 16 na tsare a tun farkon shekarar nan a dalilin hakan. A watan Maris wani bayanin sirri na shugaban kasar yayi ta yawo a kafafen sada zumunta na Cameroon inda a ciki ake umartar jami'an tsaro su takaita zirga-zirga kusan manyan jami'ai 12 wanda ake zargi da mandahane da kudin kasar. Yanzu haka wasu yan sanda uku suna tsare suna jira a gurfanar da su a gaban shari'a dangane da maganar fitar da bayanan. Kungiyoyin rajin kare bil'adama sun jima suna sukar lamarin hukumomin kasar ta Kamaru da wasu gwamnatocin Afirka akan rashin adalcin su na kin bayyana ma jama'a wainar da suke tuyawa. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce babu waɗansu sharuɗa da Koriya ta Arewa ta gindaya akan taron koli da za su yi da shugaba Donald Trump game da hana amfani da makaman nukiliya daga yankunan ruwan Koriya. Muni ya gaya wa manyan masu kamfanoni a Seoul jiya ranar Alhamis cewa ba su gindaye waɗansu sharuɗa da ƙasar Amurka ba za ta amince da su ba, kamar janyewar dakarun Amurka daga Koriya ta Kudu. Ya ce su duk abin da suke magana a kai shi ne kawo ƙarshen tsare-tsare masu gauni akan Koriya ta Arewa da kuma tabbacin samun tsaro. ya ce tilas ne a ci gaba da tattaunawa tsakanin Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa bayan taron da za a gudanar ranar 27 da taron Koriya ta Arewa da kasar Amurka tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda har yanzu ba a sa rana ba. Kasashen Koriyan biyu dai sun bude hanyar tattaunawar a duk lokacin da bukata ta tashi tsakanin shugabannin nasu yau Juma'a mako daya kafin taro tsakanin Kim da Moon a yankin da aka haramta gudanar da aikin soja. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun ce babu wani abin da ya nuna cewa dakarun Syria sun yi shirin kaddamar da wani harin makami masu guba bayan harin makamai masu linzami da kasashen Amurka, Faransa da Burtaniya suka kaddamar a makon da ya gabata. Amma jami'an Amurka sun ce Washington da kawayenta suna ci gaba da sa ido sosai.
Safina ta tada su dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda fadar gwamnatin tarayya ta ce an yi wa kalaman shugaba Muhammadu Buhari mummunar fahimta. Umar Faruk Musa gare ka.
Ga dukkan alamu jawabin da shugaba Muhammadu Buhari yayi a kasar Ingila a lokacin da yake tsokaci dangane da matsalolin da kasar Najeriya da matasa ke fuskanta, inda yace akwai matasa da dama da ke zaman kashe wando kuma suna jira sai an samu kuɗi domin a basu, ya ci gaba da kawo cece-kuce a cikin Najeriya musamman bangaren matasa wanda ke ganin cewa jawabin na shugaban kasa tamkar batanci ne a gare su duk da irin dimbin goyen bayan da suka bace a lokacin da yana kamfe na neman shugaban kasa na Najeriya. Ko da ke gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da sanarwa inda take juyayi akan mummunan fahimtar da matasan suka yi wa jawabi na shugaban kasa, daya daga cikin shugabannin kungiyoyin goyen bayan shugaba Muhammadu Buhari a inuwar jam'iyyar APC da kuma bangaren matasa Abdulhamid Abdullahi dan Kerko ya bayyana mu a fira da nayi da shi cewa su kan wannan jawabi da shugaban yayi bai musu dadi ba.
Ba daidai bane a matsayin shugaban kasa Muhammadu Buhari duk da ni ina goyen bayan ni dan APC ne amma ina ganin ba daidai bane ba don kuma saboda ni matashi ne kuma ina kokari na ina duk yadda zan yi na taimakawa kaina na taimakawa ƴan uwana da sauran jama'a, amma ya zamanto fatanci ga ƴan Najeriya musamman matasa saboda su ne suka bashi gudunmawa, su ne suka zabe shi, kuma su ne waɗanda suke tsayawa yau in zai je airport zai tafiya ko kuma zai je wani jaha zo su bar ayyukansu mai keke na ba za a kira shi a ce malalaci ba, mara aikin yi ba, san taxi ba za a ce mata malalaci ba, dan dako kowa da abin da Allah ya bashi, amma gaskiya wannan abu ne da bai yi daɗi ba saboda ni a matsayina na matashi ina san ni ma na zama shugaba wata rana ba don kuma ba saboda a shi ma abin da ya sa muka zaɓe shi saboda ƙoƙarin da muka samu yayi a lokacin da yake mulkin soja, kuma muka ga ya damu da haƙƙin talakawa da sauransu, amma kuma yau ya kira talakawa ya kira matasa akan malalata akan su suna son su kwanta ne a ba su abu. A gaskiya wannan bayani da yayi gaskiya da yayi daɗi ba saboda a yanzu hakan nan ma na amsa waya kusan uku ko hudu na zagi akan cewa a gurin kungiyan guragu na Najeriya da suke cewa akan cewa ya kira su malalata marasa abin yi, wannan abu ne da bai yi daɗi ba kuma ba na tare da wannan bayani na shi.
To amma Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya mayar da martani inda yake juyayin cewar an yi wa jawabin na shugaba Muhammadu Buhari mummunar fahimta.
To a zahirin gaskiya wannan kalamai na shugaban kasa ba a musu kyakkyawar fahimta ba, domin shi shugaban Muhammadu Buhari magana yake a matsayinsa na kaka, a matsayinsa na uba. Yau ko mai saurare ke da ƴaƴansa jikoki, yau idan aka ce kullun ka zauna yabo kake kana musu kirari kana cewa abin da suke daidai, to sai lagonsu ya kwanta, ba za su zabura su abin. Ana ganin manufarsu shi ne ba wai an rena wa matasan ƴan Najeriya ba, ƴan Najeriya da yawa sun yi fice ba wai a nan ƙasar cikin gida ba, har a ƙasashen waje, harkar wasanni, harkar fasaha, harkar ilimi, harkar kasuwanci da neman abin duniya. Amma idan har aka ce an gamsu abu ya isa haka, to babu wani abu da zai karfafa musu gwiwa ko da zai sa su zabura, dole sai ana yi ana dan kwankwasa ana nuna cewa a abin nan da ake yi bai gamsar ba.
To amma wasu matasan suna ta cewar ai shi ne in ma ba sa aiki laifin shi bai samu musu da aiki ba, in ma rashin ilimi ne shi ne bai samu musu gurabe na magana ilimi ba. Akwai wani abu da gwamnatin ta yi wanda ka ga cewa ya zama kamar amsa ga matasa masu irin wannan tunanin.
Ai yanzu magana da ake yi, kun san cewa ba taɓa yin gwamnati tun da aka karɓi yancin kai, ba taɓa gwamnati da ta kafa wato wani shiri na kula da lafiyar da jin daɗin jama'a ban da wannan gwamnati da zuba. Na nufin social security wanda Turai ya ko baka aikin komai, sati-sati za a ɗauki cek a baka don ka ci abinci ka samu wurin kwana. A cikin tsare-tsaren da aka kawo na sauƙaƙa jin daɗin al'umma, ai akwai irin na ɗaukan masu matasa waɗanda suka kammala karatu, ana ba su aikin koyarwa, aikin noma da kuma aikin tsaftace-tsaftace na gari, ƴan fawa ɗin nan. Izuwa yanzu mutum 200,000 suna nan suna cin wuyar abin nan daga dukkan sassa na Najeriya. Sannan masu digiri nan akwai 300,000 su ma da yake an gama tace su, ana jina an gama harkar kasafin kuɗin nan, su ma za a ɗora su a kan albashi da za a riƙa ba su a kan wannan wata. To banda kuma kafofi da yawa da aka buɗe na ba su suka, yawanci ƙananan kuɗaɗe ne, wasu su madaidaita, wasu kuma masu yawa, ya dogara ga irin tsari ko shiri da ka zo wa gwamnati da shi. Abubuwan nan ana ta yin su don a samar da abin yi ga matasa.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da na yi da shi a Abuja. Ba a dai san ƙarshen cece kucen da wannan jawabin zai ci gaba da kawo a cikin Najeriya ba, aƙalla 'yan siyasa a yanzu sun laɓe ga wannan bayanin su nemi shugaba Muhammadu Buhari kaukosan suka. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. A ƙasar Ghana kuma an yi kashiri na musamman ga masu ajiye bindiga saboda kaucewa ɓacin rana. Wakilin muryar Amurka Accra Ridwanullah Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani.
An dai aza wannan abin tashin hankali da ya faru a ranar Alhamis a matsayin sakaci wurin iyaye, don haka daraktan zattarwa na makarantar mulki da kuma tsaro David Abi ya yi kira da kakkausan lafazi ga iyayen yara da ke mallakan bindiga su ɓoye su da kyau, in kuma ba amfani da su suke ba su fitar da albarusan a cikin su don kiyaye abkuwar bala'i irin wannan. Ya ƙara da cewa yana mai kashedi. Ya kamata kowa ya yi rajistar bindigansa na gida ne ko a ko ina ne aka sayi su? Kana buƙatar ka rajista bindigan naka wurin 'yan sandan Ghana, ta haka za a iya samun labarin duk bindiga da mutane ke mallaka, yadda duk wani abu da zai abu za a iya gane wadda ke da bindigar da aka yi amfani da shi. Don haka ina himmanta duk 'yan Ghana masu bindiga su rajista bindigansu. Na kuma nemi jin menene ra'ayin jama'a kan wannan.
Ni ne Isa Mai Rago Jibril daga birnin Accra. Ni dai abin da na gani game da wannan wato kwararre kan fuskan wato sarrafa makamai, lalle maganarsa ya zo wato shawara ne mai kyau al'umma baki daya, saboda maida albarushi cikin bindiga yakan kawo tsotsayi da kuma kifar gilla idan mutum ya yi nufin yin haka. Akan haka gwamnati ta mata ta kiyaye a kawo doka wanda zai tabbatar da sarrafa bindigogi da kuma kyakkyawan amfani da bindiga idan hakan ya kama.
Ni ce Hajji Halima, don ni kare ne bai kamata a keep waɗannan abubuwa open ba, ya fi dai a boye. Kuma all the time ya dai zama ta dai ne mutum saboda self defense, ba haka nan ba ni da ban gan use of bindiga ma ka ajiye dakinka ko kusa da ke. Amma dai yanda yanzu garin ya zama da yanda abubuwa ke tafiyarsa, mutum kana da bindiga ya yi, amma dai ya fi ka register bindiga nan kuma ka boye kaka aje shi fili yara su gani, kaka ma bar su san inda ma kake sa bindiga saboda lamarin yara na da wuya.
Ina na kalle shi ai nan gaskiya na yi ra'ayi da tsari kare bisa kai, saboda ai kamar da yake ba bisa ka'ida ba su shigo kuma suke hannun kawula, yana da tsoratarwa gaske. Kuma ko ga irin labaran da muke samu a cikin sati ɗaya kenan samu mutuwan da yake sun ɗau bindiga, amma a cikin ganganci sun harbe wani, akwai wanda yau ɗin nan karanta labari ya harbe mahaifinsa, kuma a bindiga ce aka ajiye cikin ganganci, yaro matashi ya ɗauka ya harbe takwaransa shi kuma da lalwewa na abubuwa ababa ne da yake gaskiya suna da tsoratarwa gaske da in har wani ya ɗauka a ga hanyar magance wannan matsala a kuma jin hanya ce da yake zanna rayi.
Ridwan Allah Mukhtar Abbas, Sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla ga kuma shiri na gaba.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
Mun samu kira daga Jos. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Awa ke magana daga Jos.
Sannu da kokari.
Yawwa sannu.
Kuna magana da baban gida Abu Nusaiba daga cikin garin Jos ta Arewa, Yandoya.
To baban gida me ke tafi da kai?
To ni ra'ayina akan kalaman da shugaban kasa yayi wasu suke ta cece ku ce akai.
Eh.
Ni a ra'ayina in dai mutum ba kima zaune bane. Kalaman shugaban kasa bai kamata ya bata mai rai ba. Tunda yana da abin yi. Kuma wannan abu zai kai yanda za a yi ta cece ku ce akai ba. Da fatan matasa ƴan uwana za su tashi su zage su nemi na kansu don ciyar da kasan mu gaba.
To mun gode baban da ta lafiya. Bara kuma mu koma jihar Oyo. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana daga Ibadan?
Okay, kuna magana da Rabiu Faya daga Sabon Ibadan jihar Oyo Najeriya.
To Malam Rabiu, menene ra'ayinka?
To gaskiya na ji bayanin da mai girma shugaban kasa Ahmadu Buhari a London ko kuma in ce a Ingila.
To
a gaskiya bismillah ya yi tunkiɗan harshe saboda abin da ya sa ainihin matasan Najeriya sun suka tsaye. Wasu suka mutu, wasu suka kakkare, wasu kuma Allah ya raya su suka yi sai da suka tabbatar da cewa an samu canji a ƙarƙashin jam'iyyar APC, wanda yake kuma a yanzu iyo wannan matasan da suka tsaya suka jajirce aka zaɓe shi. To kure ne ko kuma in ce kuskuren magana ne ya yi ko kuma in ce tuntuɓen harshe ya sa ya yi har ta kai ga wannan kalamai nasu ya fita. To saboda haka nake neman matasa gaba ɗayansu da muhimma mai girma shugaban kasa alfarma babu mahalukin da yake yayi kuskure kuma mai yiwuwa ko ba a fahimci ainihin abin da yake nufi ba.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu koma jihar Kwara. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake magana daga Kwara?
To kuna tare da Dallo Alhaji Garba Dina mai blog da kayan wuta kala-kala na sifar Kwara daga Kwara a Najeriya.
To me ke tafa da kai?
Ina kira musamman ma ga gwamnatin jihar Sokoto a ƙarƙashin jagoranci Aminu Waziri Tambuwal da kuma kwamishinan wuta na jihar da kuma hukumar bada wutar lantarki ta jihar Sokoto da ta taimaka musamman ma a garin mu na Dinawa da kuma sauran ƙananan hukumomi na gwamnatin Sokoto wanda ya haɗa da Gwaranyo da Isa da Wurno da Raba da Sabon Birni. Yanzu haka muna fuskantar matsalar wutar lantarki. Sai a kwashe kusan kwanaki uku babu wuta babu alamar ta. Kuma duk kasuwancin da ya shahi wutar lantarki dukkan abubuwan sun taɓarɓare saboda rashin wutar da ba mu samu. Wani zaka ga an kawo wuta bata wuce awa ɗaya ba a ɗauke kuma a yi kwana uku babu ta. Da haka ya kamata da Allah dai a taimaka mana ana kawo mana wuta isassa kuma cikin lokaci domin mu samu mu ci gaba da kasuwancin da ya shahi wutar.
To mun gode kwarai da gaske da fatan wanda kake faɗa domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki. Bari mu koma jihar Kaduna. Salamu alaikum.
Hajji Hafsa. Hajji Hafsa barka da dare.
Yawa barka ka dare Murtala.
Wance barka da yamma. To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kano tarayyar Najeriya.
To me ke tafe da kai Murtala?
To abu guje Hajji Hafsa, abin da ke tafe da ni abubuwa biyu ne. Na farko muna baiwa ita fada shugaban kasa shawara gaskiya mai rubuta ma shugaban kasa speech ya kamata a gaggauta sallaman shi saboda wannan kalma da ya rubuta mai ya fara tasiri a harkar siyasar shi. Sannan kuma sai abin da ya faru majalisar dattawa na daukan sanda, to kaga muna akayanu ya zama mu cewa fa mu ma sun san kenan ba mu da tsaro, su ma ga rashin tsaron har ya fara kaiwa gare su za a tsallaka girgir har a ɗauki sanda. ya kamata duk sanda za a kawo su wani kujeri na ibon jami'an tsaro su gaggauta sa hannu ba sai sun bata lokaci ba. Sai mu taru mu samu tsaro da talakawa da su da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode sosai Murtala. Bara mu koma kuma jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bashi magana daga Bauchi.
Sashi Hassan Amira Amurka kuna magana da Sama'ila Isa kafin da karamar gumar gauje.
To muna jin ka Sama'ila.
To alhamdulillah yau maudu'in da nake so in yi bayani akan magana da shugaba Muhammadu Buhari ne ya faɗa a kafar Ingila. Mu dai abin da ya faɗa zahiri a dan adam ne kuma dole ya kuskure amma mu wannan mu muka zaɓi Buhari zahirin gaskiya ra'ayi ne ni Buhari bai mun kuskure akan wannan magana ba.
To
domin abin da shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa gaskiya dan Najeriya zuciyarsa ya mutu. Kowa yana buƙatar gici a banza ya faɗa wannan shawari ya bada kowa ya tashi ya nemi na kansa ba laifi ba ne. Kai Allah ba ce da shin ke muke ka.
To ba
ni. Ina ƙara jan hankali yawwa.
Mun gode. Bari mu tsallaka jihar Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana daga Nasarawa?
Kuna da magana da Muhammad Musa daga Nasarawa amma ni asali na dan Jos ne.
To muna jin ka me ke tafa da kai?
To abin da zan faɗa ra'ayi na game da shugaban ƙasa kuma uban ƴan Najeriya Muhammadu Buhari ni a wajena. Ina ganin bai faɗi wani abu da zai tada hankali ba.
To
in dai mutum ya san shi ba shi ma zaune ba ne, to ban ga abin damuwa a nan ba.
To
kuma idan mutum yana musu ya je ba gobe Asabar ba jibi Lahadi, to a je gidajen 'yan siyasa ku je ku ga yadda samari matasa suke dandazo sun zo karɓan kuɗi.
To
ba za ku zo neman cewa a gyara makaranta ko asibiti ko titi ko wani abu ba, sai dai mutum ya ce ban da kuɗin asibiti ko kuɗin makarantar yara na ko rijiya ko kuma ina buƙatar wani kuɗin haya. To amma sai ka samu an mutum nawa mun ga me ya faru a Jos.
To mun gode Muhammad Musa da bayyana ra'ayinka da kai da fatan kuma za a ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka bude layin wayar mu a bayyana ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 4:52 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice. Gasar kakan Elite One na wannan shekarar gungiyar kwallon kafa ta Cotton de Garwace take da matsayi na farko da maki 24, sai club din UMS anda ta zamanto ta biyu ita kuma da maki 24 ita ma. Club din Tubu ta garin Baham ita ma ta zamanto ta uku da maki 24, sai kula club din da Tauraro suke dishewa a fagen takale dan kasar Jamhuriyar Kamaru ta 16 ita ce club din Stade Renard wanda take da maki 13, sai ta 17 ita kuma club din Dragon ce ta birnin Yaounde da maki 11, sai club din Eagle Royal anda take da madaukin 18 da maki 10. Hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru tana samun takun saka anda har yanzu haka an ga samun wanda zai jagoranci hukumar kwallon kafa ta kasar ta Kamaru Finkafoot, wanda ne sa na tambayi coach Umaru yayi min fashin baki kan yanda al'amuran suke gudana.
Sha'anin zancen kwallon kafa Kamaru abun yana da bada mamaki da gani. Idan ka duba ka gani sai kaga cewa babban mai koyarwa shine Owona, Professor Owona. Shekara biyu yayi da wata biyu yana neman ya gyara yadda kwallon kafan Kamaru za ta tafiyar. Ya gyara har aka zo aka kai wani wajen, daga baya aka zo aka rusa duk abin da yayi, yanzu aka sa wani shine Mr. Hart. Shi kuma Hart yanzu ya zo an ba shi wata 6, a cikin wata 6 yake bai gama aiki ba, yanzu an kara masa kuma wata 6. Kaga yanzu in ba an yi zaɓe ba, an ce an ya gama aiki sannan ya ayi zaɓe a zaɓi chairman wanda zai tafiyar da kwallon kafan Kamaru. To har yanzu ba samu ba. Shi wannan yana nan da ya wuce da yana nan ne wai shi yana aiki ana nema ana gyara. Me ake gyarawa shekara wajen uku yau? Ai abun malam ya ba wa kowa mamaki. Sai dai sha'anin zancen kwallon kafa sai abin da Allah ya kawai. Kuɗin da ike nan a tare ne suke samun daman su shiga ciki su cinye ba shi kenan ba. Ba wani abun da ya shauro kuɗi kawai suke cinyewa.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A taron kolin farko na kasashen nahiyar Amurka, kasashe da ke kungiyar sun amince za su hada hannu su yi aiki tare domin bunƙasa harkokin demokaradiyya da ma'aikatu da kuma harkokin tsaro a wannan yankin. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence wanda yayi magana a taron ya ce Amurka tana fahariyar goyen bayan kasashen nahiyar Amurka da ke da ƴancin su cimma manufofinsu. Yankin na yammacin, inji mataimakin shugaban Amurka, an kafa shi ne da nufin ganin ya kasance yanki mai cin gashin kansa kamar yadda tsarin kungiyar kasashen yankin Amurka ya ayyana. Babban burin Amurka na tarihin shine samar da kasa mai cin gashin kanta kamar al'ummar kasar ku, inji mataimakin shugaba Pence. Amurkawa ma suna neman makoma da ke samar da dama da wadata, shi yasa Amurka mukai amfani da dimbin albarkatun kasar mu. Kuma kwanan nan shugaba Trump ya sa hannu a garan bawul din tattalin arzikin kasar. Har ila yau Amurka tana sha'awar ci gaba da hurdar harkokin cinikayya da za a yi wa kowa adalci. A yayin da harkokin kasuwanci da Amurka ke gudana a kasashen na yammacin kasar suka ninka har sau uku da wanda ke gudanar a China. Har yanzu akwai gagarumar damar kulla hudda cinikayya mai karfi kuma mai daidaituwa a yankin baki daya. Amurka ta riga ta dauki matakin cimma wata sababbin yarjejeniyoyi da kuma kara inganta yarjejeniyoyin da ke kasa. Amurka tana aiki kafada da Mexico da Canada domin inganta yarjejeniyar kasuwanci da kasashen arewacin Amurka. Muna da kwarin gwiwar cewa muna dab da cimma nasara kuma zamu tabbatar da cewa harkan mu ta cima ruwa a dukkan kasashen mu, a cewar mataimakin shugaban kasa Pence. Bayan harkokin kasuwanci, Amurka za ta ci gaba da koyar da akidarta ta kasuwanci a duka yankin ta wajen amfani da wani sabon shirin da ake kira da 2X Women Initiative. Amurka za ta zuba jarin dala 150,000 domin tallafawa mata masu sana'o'i a duk fadin kasashen kudancin Amurka. Dukkan waɗannan matakai, a cewar mataimakin shugaban kasa Pence, za su inganta ci gaban daukacin mutanen Amurka da kuma dukkan yankin. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla, kafin mu kammala shirin ga labarai, amma wannan karin a takaice.
Shugaba Donald Trump na Amurka ya zargi tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifukan Amurka ta FBI James Comey da gurbata ma shugaban babban mai bada shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn rayuwa, sannan yana amfani da shi wajen cin riba ta hanyar sayar da sabon littafin da shi Comey din ya rubuta. Trump a shafinsa na Twitter ya caccaki Comey bayan fitowar bayanan da Comey ya rubuta sakamakon tarurruka da dama da suka yi da shugaban a shekarar da ta gabata. Wani ɗalibi ɗan jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka ya harbi wani ɗan ajinsu inda ya raunata shi a yau, ranar da dubatar ɗalibai a duk faɗin Amurka suka fita daga azuzuwansu domin juyayin ranar kisan gillar da ya faru a wata makarantar gaba da sakandare kusan shekaru 20 da suka gabata. Harbin da aka yau Juma'a ya faru ne a Forest High School da ke garin Ocala na jihar Florida, kuma ofishin 'yan sandan yankin sun ce wanda ya yi harbin yana tsare. Ɗaliban makarantar gaba da sakandare Majori Stoneman Douglas da ke Parkland, inda wani ɗalibi ya kashe ɗalibai da malamai 17 a ran 14 ga watan Fabrairun wannan shekarar ne suka shirya tattakin. A ƙasar Kamaru ba abin mamaki ba ne.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan Musleiman Altarwali, ni Hafsat Bello ɗan mai so rike cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya.